الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايعك يا أخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أيها الله بدك تنسل كي بوديا دي بام دامر حدوى أولا يمتشي نرانر لتنم yau sha 29 ne 23 na'am 23 ga watan Shawwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1430, wanda kuma yanzu daidai da 13 kenan ko
22
ne wancan, yawa 22 ga watan Shawwal miladiya ta 1000 miladiya hijira ta 1430, wanda kuma yazo daidai da 12 ga watan Goba miladiya ta 2009. Muna yi wa Allah madaukakin sarki godiya da ya bamu damar wannan haduwa domin fara karatu a cikin littafi mai suna Al-Furqan baina awliya'ir rahman وأولياء الشيطان واللفر همشاك ما لمن شيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي. فكبر عند مكسابة أدكا وللتاف نظام كرانتا ميشم فتا دنغنا دشي بلتاف اندكما شي لتاف اندنام كرانتو أكنسا. Wani zai ce to ai an sha magana akan Ibn Taymiyyah, don haka ba sai an sake maimaitawa ba, domin watakila a tunaninsa zai zama abu ɗaya ne za a yi ta maimaita shi. To ko da ya zama abu ɗaya ne ɗin za a maimaita, ba laifi a maimaita, domin akwai wani wanda bai ji ba sai ya ji yanzu, akwai kuma wanda ya ji ya manta, akwai kuma wanda ya ji yake shakkar abinda ya ji ɗin nan haka ne ko ba haka ba ne sai ya kawar da shakkarsa, akwai kuma wanda baya shakka akan abinda ya ji sai ya ƙara katuwa ya ƙara tabbata akan abinda ya ji. Saboda haka maimaitawa ɗin nan ba za ta taɓa zama aibi ba, bal tana cike da amfani mai yawa. Duk daƙiƙancin mutum idan ana ta maimaita abu ɗaya, duk daƙiƙancinsa zai riƙe. Shi yasa Larabawa suke cewa bitikrari wa allamul himam, da yawan maimaita abu ma ake koyar da jaki. Saboda haka duk yadda mutum ya zama jaki ne baya rike abu kansa kamar dusa ne baya rike komai, to yau da gobe za ta sa ya rike. To ballantana kuma shi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah shakundum ne, yadda yake a iliminsa shakundum, haka rayuwarsa take shakundum. Yadda a iliminsa ya bada darussa mai yawa, wanda har yanzu ana ta nutso cikin waɗanda darussa, ana ta kwaso gwalagwalar da ke ciki, ba a gama ba, ba kuma za a gama ba. To haka nan rayuwarsa ita ma take shakundum, cike take da darussa, cike take da abubuwan da musulmi ya kamata su kwaikwaya, tun daga malamai har zuwa shuwagabanni har zuwa ɗaliban ilimi har zuwa sauran gabagarin jama'a, maza da mata duka, kowa yana da buƙatar, kowa zai samu abin da yake buƙata na koyi, na ƙuduwa, na usuwa a cikin rayuwar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Shi yasa idan an faɗi wani ɓangaren, to a wani lokaci kuma sai a faɗi wani ɓangaren da ba a faɗa ba. A wannan littafin da yake hannuna, sunan shi Al-Jami'u li Sirati Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah khilala sab'ati qurun, wato littafin da ya tattaro tarihin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah cikin karnuka bakwai, wato waɗanda suka bada labarin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah tun daga zamaninsa har zuwa ainihin wannan zamanin. Saboda haka shi wannan aikin da yake gabana littattafai da aka bi na malamai daban-daban, masoya da makiya, waɗanda tilas suka sa suka sadu da suka mika wuya suka faɗi gaskiyar da ba sa son su faɗa, ya tara bayanansu gaba ɗaya da suka yi akan Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah. To a ce wannan littafin za mu sanya mu karanta, kana jin shekara nawa za mu yi muna karatunsa? Saboda haka sai dai mu tsakuro wani abu wanda yana da kyau a san da shi, wanda da ba a san da shi ba. Kamar yadda kowa ya sani Ibn Taymiyyah ɗaya ne tamkar dubu, haka Ibn al-Qayyim ya siffanta shi a cikin littafin sa Rawdatul Muhibbin, wahidun yu'addu bil alaf, wato ɗaya ne amma kana lissafta shi ne da dubunne ba ma dubu ba. Wahidun yu'addu bil alaf, haka Ibn Taymiyyah ɗaya ne tamkar dubunne. Don haka akwai abubuwa da dama wanda suke cikin rayuwarsa wanda manazarta da marubuta da masu bincike ba su gama tono su ba har yanzu. Kamar yadda muka sha faɗa, Ibn Taymiyyah kowane ɓangare ka ƙullo ta kowane fanni ka nufo shi, to za ka samu abin da kake buƙata. Idan kai malamin tafsiri ne, don haka ka neme ya yi maka bayanin abin da ake cewa tafsiri za ka samu. Yana da maganganu waɗanda suke durar ne, zahab ne, gwalagwalai ne a game da ayoyin Alƙur'ani, waɗanda wasu ma a bakinsa aka fara jinsu. Ya ƙware a wannan nahiya, ya yi fice har ta kai ma lokacin da wasu suke siffanta Ibn Taymiyyah saboda ƙiyayya cewa mutum ne mai girman kai, mutum ne mai wulaƙanta jama'a, wanda bai san kimar manya ba, baya darajta manya. Sai wani malami ya bada ansa cewa a wannan magana ta ku ba gaskiya bace, yace kuma Alƙur'ani shi yake ƙaryata ku cewa ba gaskiya kuke faɗa ba. Saboda babu yadda za a yi mutumin da yake da girman kai, wanda yake rena kowa, Allah ya bashi fahimtar Alƙur'ani. Ba zai yiwu ba. Allah ne ya ce sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaq, waɗanda duk suke girman kai a gurin ƙasa ba bisa gaskiya ba, zan kautar da su daga ayoyina. Saboda haka Ibn Taymiyyah kuma yana daga cikin waɗanda suka san tafsirin ayoyin Alƙur'ani. Ubangiji ya datar da shi, bai kautar da shi ba. To tunda Ubangiji bai kautar da shi daga fahimtar ayoyin Allah ba, wannan yana nuna cewa tuhumarsa da girman kai ba bisa gaskiya ba, ƙarya ake yi, ba gaskiya ba ne. Sannan idan ka fito ta ɓangaren hadisi, nan ba dole ka jinjina masa, wanda har ta kai Imamu Zahabi shi da kansa yake hikaitowa a cikin tarjumar da yayi wa Ibn Taymiyyah, yake cewa har ta kai saboda yadda ya san hadisi, ana cewa dukkan wani hadisin ma da Ibn Taymiyyah ya ce ban san shi ba, to ba hadisi ba ne. To wannan magana kai matuƙa ne wajen yabo su faɗa masa wannan magana, ba wai suna nufin cewa Ibn Taymiyyah ya san duk hadisan manzon Allah ba ne, wannan ba zai yiwu ba. Imamu Shafi'i yana cewa babu wani mutum ɗaya da zai kewaye gaba ɗaya ya san sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayanta, ba zai yiwu ba. Amma kuma al'umma gaba ɗayan aka tattara ta, to ta kiyaye sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, ma'ana idan ba a samu gurin wannan ba za a samu gurin wancan, idan wannan ya manta to wannan bai manta ba. Amma a samu guda ɗaya wanda shi gaba ɗaya sunnar ya santa tun daga farko har ƙarshe, hadisan ya haddace tun daga farko har ƙarshe, wannan babu. Imamu Shafi'i shi yake faɗar wannan magana tun a cikin ƙarni na biyu. To amma saboda ana so a nuna maka cewa Ibn Taymiyyah ya kai inda ya kai, shi yasa aka yi wannan yabon, aka ce kamar ma ka ce ka an yi kala kamar ma a ce duk hadisin da Ibnu Taymiyyah bai sani ba hadisi ba, don a nuna maka yadda ya kai matuƙa wajen kiyaye hadisai da manzo sallallahu alaihi wasallama. Har ma ana cewa kusan al-musnad na Imam Ahmad a kansa yake gaba daya, wato ya haddace musnad na Imam Ahmad duka, da musnad na Imam Ahmad hadisan cikinsa sun doshi 40,000. Shi yasa in kana bin littattafan Ibnu Taymiyyah za ka ga yana yawan kafa hujja da hadisan da suke cikin musnad na Imam Ahmad, saboda kamar kwankwadon ruwa yake jin su, ba wahala yake jawo su yana ta koro su yayin da yake bayaninsa. To kaga a wajen bangaren hadisi nan ba dole a jinjina masa, dole a sala masa, dole a cire masa tuta. Ce to haka nan idan ka duba akwai wani malami da ake kira Abdulrahman ibn Abdul Jabbar al-Firyawai, bincike dan ya samu shaidar digiri na uku akan Ibnu Taymiyyah a matsayinsa na malamin hadisi, sai da ya rubuta littattafai masu sifili guda hudu manya-manya, duk bayanin irin hidindimun da Ibnu Taymiyyah ya yi wa ilimin hadisi ne a rayuwarsa. Kaga a nan ma dole ne ka yadda cewa Ibnu Taymiyyah a wannan fagen ya kware, kuma haka ya kamata duk malamin sunna ya zama Al-Qur'ani da Sunna, domin su ne ilimin. Al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu. Idan har baka san Al-Qur'ani da Sunna ba, to wani ilimi ko zaka tilkawo da shi? To haka nan idan aka ka gangaro bangaren tauhidi ko bangaren aqida, wannan ba magana ba, ma sai an yi magana ba. Dukkan wani mai aqida, sawa'un aqida ce wacce aka shigo da ita cikin musulunci, ta gaskiya ce ba ta gaskiya ba ce, ko aqidar da ba ta da alaka da musulunci ma, kamar aqidar Yahudawa da ta Kiristoci, Ibnu Taymiyyah ya kware a nan. Babu wani fage daga cikin fagunguna na aqida wanda Ibnu Taymiyyah bai sukwa da dokinsa a ciki ba. Shi yasa idan ka duba littafin da ya rubuta Al-Jawab As-Sahih liman baddala din al-Masih, wato kyakkyawar ansa ga waɗanda suka caccanza addinin Annabi Isa alaihi salam, kaga yadda yake bayanin irin abinda yake cikin littattafan Yahudu da abinda yake cikin littattafan Nasara, da yadda yake musu bincike na nazari mai zurfi, kaga yadda yake fito da abubuwa. To dole ne ka yadda cewa Ibnu Taymiyyah ya san wannan jami'in. Akwai Kiristan da ya taso daga yamma yana so ya yi bincike a kan matsayin Ibnu Taymiyyah dangane da addinin Kirista, da ya je aka ba shi wannan littafin ya karanta, bai gama karanta littafin ba sai da ya musulunta, bai tsara su karanta littafin ba sai da ya musulunta, don saboda ƙarfin hujjoji da ya ji sai ba yadda zai yi, dole ya sallama, tabbata malamin nan ya san abin da yake. A nan da Ibnu Qayyim shi ma ya dosana yayi littafin sa Hidayatul Hayara, ai dosano waye dan tsakuro waye daga cikin ilimin Ibnu Taymiyyah, kusan Ibnu Qayyim in ka ga dama za ka iya cewa Mukhtasaru Ibnu Taymiyyah ne, kusan Mukhtasar ku ai abu babba kuma a dan tsakuro wani abu, to Ibnu Taymiyyah tsakure ne na Ibnu Taymiyyah, Ibn al-Qayyim tsakura ne na Ibn Taymiyyah. Shi yasa an kana bin littafansa, wasu bayanan da yake yi da dama sai ka same su cikin littafin al-Fatawa na Ibn Taymiyyah. Ya kwararo su wani lokaci, in ya ga dama ya ce kala shekuna, in ya ga dama kuma ya ja bakinsa gum ya shuru. Amma in ka tsaya ka binciki sai ga maganganun duk na Ibn Taymiyyah. Gudunmawa da Ibnu Qayyim ya bayar, don wani ya ce to in haka ne mai amfanin mai wata gudunmawa shi ya bayar, gudunmawa da Ibnu Qayyim ya bayar shi ne ƙara warware wasu maganganun da Ibnu Taymiyyah, ƙara bin su da fito da su daki-daki ɓaro-ɓaro, idan kana karanta bayanai na Ibn Taymiyyah wani abu ba lallai ka gane ba, amma in ka zo inda Ibn Taymiyyah, inda Ibn Qayyim yayi waɗannan bayanan, to sai ya kawo maka su filla-filla, sai ka same su wato wardatan bila shauka, ba wahalar fahimta, ya ƙara bin, ya ƙara warware su, ya ƙara shimfiɗa su, ya ƙara sauƙaƙe wato bayanansu. Da haka Ibn Qayyim ya yi wannan, saboda haka ya tsare, ya fito mana da wasu abubuwa da dama da a cikin maganganun Ibn Taymiyyah ishara kawai yayi, ya ɗan yi nuni ne haka a guje, bai tsaya ya bi su daki-daki, ya fito da su ƙararra ba, amma Ibn Qayyim ya fito da su. Da haka nan za ka ƙaru da shi sosai da sosai. Sannan idan ka fito a sha'anin fiqh, nan ma Ibn Taymiyyah dole ka sara masa mas'aloli da dama na fiqh, waɗanda aka daɗe ana rikita-rikita a kansu, an kasa samun wata matsaya ƙarfa. Idan Ibn Taymiyyah ya sa hannunsa a kansu, sai ya baka abinda tilas ka gamsu. Shi yasa in kana bincike akan mas'alar, wata mas'ala ta jijji maganganu na malamai magabata, da kanka ya ɗaure, to binciki ka ga mai Ibn Taymiyyah shi kuma ya rubuta, to ba wuya zai maka matsaya ta hanyar haɗo da maganganun da ka karanta gaba ɗaya, zai haɗo su sai kuma ya musu warwara, kowace magana ya ajiye ta a mahallinta. Akwai matsaloli na rayuwa waɗanda za a zo a fuskance su saboda yanayin al'adu, ko yanayin ƙasashe, ko yanayin al'umma, ko kuma bambance-bambancen zamunna, a zo a rasa mafita. Amma aka koma littafin Ibn Taymiyyah sai a samu mafita. Shi yasa littafin Ibn Taymiyyah ne za ka samu sun dace da kowane lokaci. Kowane lokaci, wato in kana karanta wasu bayanan da yake yi, sai ka ga kamar ya rubuta su ne don zamaninka, kai ka ce ya hango matsalolin zamaninka ne yake maganar akan. To shi yasa za ka ga hatta 'yan bid'a wani lokaci idan abubuwa suka tushe musu, suka rasa mafita, to dan da nan sai su garzaya littafin Ibn Taymiyyah, sun tabbata za su samu mafita a nan. Yawa 'yan bid'a suna wannan, idan aka ga abu an rasa inda za a samu mafita, to sai a koma littafin Ibn Taymiyyah, zai baka bayanin da dole ka gamsu, dole ka yadda wannan bayanin ya dace da maqasid na shari'a, ya dace da manufofi na shari'a. Shi yasa a harkar fiqh dole ne a sallama masa, la yusaqqu lahu ghubar. Amma wani dan rashin tsoron Allah, wani wanda ko jumla baya iya karantawa daidai ta larabci, yana yi ana tada shi, yana faduwa ana tada shi, yana faduwa ana tada shi, karshe a hakura ya tafi a haka, wai shi ne yake cewa Ibn Taymiyyah a fiqh ai kwashe-kwashe yake. A aqida dai ya yadda yana da yasan aqida, amma a fiqh ai kwashe-kwashe yake. Kuma ni na tabbata, wallahi wallahi ba zan yi kafara ba in ka ɗauko wasu shafuffukan na Ibn Taymiyyah da ya yi bayanin wasu masa'il na usulul fiqh, ko ya yi bayanin wasu masa'il na qawa'idul fiqhiyya, ko ya yi bayanin wasu masa'il na masa'ilul fiqhiyya, ka ba wannan mutum, wallahi in za a yanka shi ba zai iya maka bayanin da ake nufi ba. To mutumin da ba zai iya tayar da jumlar larabci daidai ba, ka gaya min ya zai yi da irin su Ibn Taymiyyah. Amma cewa ake a Ibn Taymiyyah kwashe-kwashe yake a fito, to kama fahimci me yake cewa tukunna, har ka sannan ka ba da yawa mutane cewa kwashe-kwashen yake. Wala akwai littafin da idan aka ba wa mutum yana karanta sai dai ya jefa da gudu, ba ma zai fahimci me ake so a ce ba, saboda zurfin ilimin da yadda ake faɗar yaren ilimin ya fi ƙarfinsa. Amma saboda idan mutum ya shigo kasuwar jahilai, to kowace haja ba zai iya kasawa. to a wajen fiqh ibn taymiya an yi rubuce-rubuce a janibi da dama da ya shafi fiqh ibn taymiya, an yi rubutu akan ibn taymiya a matsayinsa masanin usulul fiqh, akwai rubutu mujalladi biyu akan wannan usulul fiqh da ibn taymiya, akwai mujalladi biyu banda al-muswadda ta yan gidansu gaba ɗaya da aka tara, akwai kuma usulul fiqh da wani ya rubuta risala ce ta majistir. To banda wannan in ka shigo janibin tarbiya nan ma ibn taymiya ya bada gudunmawa duk wani janibi, shi yasa zaka ga dukkan wani yunkuri na wasu jama'a da za su tashi da yunkuri wato da yunkurin gyara al'umma za ka ga cewa suna kokarin su jingina kansu da ibn taymiya, suna kokarin su kalato wani abin da za su ce ibn taymiya ba yana goyen bayan su, domin sun san goyen bayan ibn taymiya lalle wani abu ne wanda yana da ƙarfi ƙwarai da gaske, a ce ibn taymiya yana goya maka baya, to ko da gaskiya ko ba gaskiya za su yi kokarin su ce ibn taymiya yana goyen bayan su. Dan za ka ga yaran nan da suka yi fitintunu din da na kwanakin baya, Allah madaukakin sarki kada ya ƙara maimaita mana irin wannan. Za ka ga bini-bini sai a ce ibn taymiya ya ce, wanda na tabbata wallahi tun daga na samansu har na ƙasansu ba wanda yake gane mai ibn taymiya yake rubuta, wani ya ɗauko fatawar da ibn taymiya yake akan tatar yana karantawa yara ƙanana cewa tatar ibn taymiya ya fatawa cewa a kashe tatar, kuma mu Najeriya nan duk tatar ne, saboda haka duk a kashe. A cikin wannan fatawa yake karantawa yana gaya mutane ibn taymiya ce a kashe tatar, to yanzu malamai sun zama tatar, hukumomi sun zama tatar, ma'aikatan gwamnati sun zama tatar, boko ya zama tatar, kowa ya zama tatar a kashe su. Wanda inda ya fahimci menene ibn taymiya yake faɗa, ya fahimci tarihin ba da ya tatar ɗin, haka zai kiyasta Najeriya da yadda muke, in tatar ɗin ne wallahi ba gaishe na wannan karatun ba. Tatar da za a ji labarinsu da sun zo so gari ba za su ƙara so garin ba sai bayan wata biyu ko uku, amma garin gaba ɗaya faɗi duk a gudu. Tatar kana zaune ka tara yara ana ta kabar bari kuma ka ce duk tatar ne, to kaga tun daga nan ka san cewa bai san so yayi tatar ba. Tatar masibar da Ibn al-Athir a cikin littafinsa Al-Kamil fi at-Tarikh yake cewa shi ne a tunaninsa a dacin ba a taɓa yin masifa kamar ta tatar ba, kuma yana tsammanin har alƙiyama ta shi baya jin za a yi wata masifa da ta kai ta tatar. Ya ce ko dajjal in ya bayyana, ai ko dajjal in kai imani da shi zai kyale ka, amma banda tatar shi ba jira yake yi ka yadda da shi ya kyale ka ba, ka yi masa biyayya ya rabu da kai, a'a gaba ɗaya in an shigo gari a ƙa'idar tatar kawai kowa a kai shi ƙasa. Ibn al-Athir ce shekara guda ya zauna yana tunanin wai ya rubuta wannan bala'i da yake shi ya halarci lokacin ya rubuta ko kai ya rubuta, a ce a duba littafin sa Al-Kamil fi at-Tarikh. Ibn al-Kathir ya rubuta irin wannan saboda yadda tsoro ya cika zukatan jama'a na tatar, mutum ya zo da makami a hannunsa idan ba ta tare ya gan shi ce kawo makamin ya miƙa masa ya sare masa kai ya wuce, gashi shi da makami ba ta tare ba makami a hannunsa, amma saboda yadda tsoron ya riga ya kashe zuciyar gangar jikin ce kawai take yawo amma ba ruhi ta kai ba ta tare zai ga mutum ba makami a hannunsa ya ce dakata nan ina zuwa, ya ajiye shi a gindin bishiya ya je gida ya ɗauko makami ya zo ya kashe ya zo ya samu mutumin da yana nan tsugune a wurin ya sare kansa ya tafi yasa. Tsayin sun kashe mace mai ciki sai an fasa cikinta an fito da ɗan cikin an shi ba an kashe shi, to amma ka tara yara ana maka kabar bari kana ta ai duk tatar muna cikin tatar. Tatar waɗanda yasin mutanen da suka kashe tasowarsu sun fi miliyan biyu, waye miliyan biyu sun zo a wani lokaci zamani Ibn Taymiya suna da awar musulunci, saboda dadewarsu cikin al'ummar musulmi sai suka ci gaba da abin da sai suka karɓi addinin musulunci a baki. Dukkan al'adunsu da suke da su na gargajiya ba su daina ba. Ba ruwansu da alkur'ani, ba ruwansu da hukunce-hukunce alkur'ani ko kiyaye haƙƙi na musulmi, suna nan kan shari'arsu ta Al-Yasaq. Al-Yasaq wanda kakansu Genghis Khan ya rubuta musu. Dokar Al-Yasaq kusan banda ta'addanci babu komai a ciki. In ka yi wa shugaba ƙarya ya kashe ka, in ka yi sata a kashe ka, in ka zalunci wani a kashe ka, komai kisa ne kawai. An kamo wannan maƙaryaci ne ya yi ƙarya, to aje a yanka shi. Yan zamana sun shigo cikin musulmi amma ba sa kiyaye horumin musulunci ko kuma baka su ne fashe-fashe, su ne sace-sace, su ne faɗi, su ne kashe. Lokacin da suka dirka ko Sham, shugabannin Sham gaba ɗaya suka gudu. A lokacin da Ibn Taymiya ya tsaya akan cewa ba za a bar waɗannan arzan su shigo ƙasar nan ba, ya fito ya tara jama'ar gari aka yi jihadi a lokacin. Sun yi ƙoƙarin su shigo Sham, su ƙwace ƙasar Sham, su ci gaba da kakkashe mutane suna rusa masallatai ko suna mai da su gidajen giya. Waɗannan mutanen lokacin da suke cikin al'umma ta musulmi, dole Ibn Taymiya ya yi fatawar a yaƙe su, saboda babu wanda suke ƙyalewa. Akwai inda ake masa fatawa cewa tatar inda suke cikinmu wani lokaci sukan sha giya su bugu, kuna ana ganin ya kamata a riƙa musu hisba, ana musu wa'azi a hana su shan giya. To ya zan in suna shan giya, in suka sha giya din suka bugu, za su faɗi su yi ta bacci, mutane sun huta da bala'insu. Amma idan ba sa cikin giya din suna wartsake, to za su ɗau makami ne su shiga gari su yi ta faɗi, suna kisan mutane, suna satar kayayyakin jama'a. Da aka tambayi Ibn Taymiya ta a yi musu wa'azi su daina shan giya, yace ku kakku musu wa'azi, ku kare su ci gaba da shan giya, don shan giya ta su ne zaman lafiyar mu. To amma sai ga wani ya ɗauki Ibn Taymiya yana karanta wa mutane cewa ya ce a kashe tatar, don haka duk malaman sunna tatar ne, saboda sun ƙi zuwa a yi jihadi da su. Ma'aikatan gwamnati tatar ne, sojoji da 'yan sanda da kowa duk tatar ne. To kaga wannan wanda zai riƙa karanta wannan yana karantawar yana jan baki ba daidai ba. Kalmar al'asr tana nufin kamawa, asara ya kama, asarra kuma ya faɗi magana a cikin sirri. Ibn Taymiya yana cewa asarul muslimina, shi kuma yana cewa asarul muslimina, karanta baƙin baya yi daidai. To ba sai da za a yi ka fada fassara daidai ba idan ka karanta baƙin ba daidai ba. Wa asarul muslimina, banta wa asarul muslimina. Da yanzu Ibn Taymiya yana cewa wa ahlus sunna yarawna al-jihad khalfa kulli darrin wa fajirin khilaf al-khawarij wa shi'a. Ibn Taymiya ya ce ahlus sunna sun yadda idan shugaba ya ce a fito a yi jihadi, a yi jihadi a bayansa, sawa'un shugaban nan fajiri ne, sawa'un shugaban nan adili ne ko fajiri ne, mai yi wa Allah da'a ne ko ba mai yi wa Allah da'a ba ne, matuƙar ya ɗaga rayatul jihad a yi jihadi a bayansa. Sai ya ce saɓanin khawarij da shi'a, nan da nan sai malami ya ƙirƙire da dariya ya ce to kaga ashe khawarij da shi'a su ne ba sa son jihadi, mu da ake ce mana khawarij ashe ba mu ne khawarij ba, waɗanda suke ce mana khawarij su ne khawarij. Dan gashi Ibn Taymiya ya ce khawarij su ne ba sa son a yi jihadi. To kaga mutumin da zai faɗi wannan fi sabilillah, yaya za a yi har ka yadda ka zauna a gabansa wai shi ne zai karanta maka littafin Ibn Taymiya ya fassara maka? Bai san mene ne khawarij ba, su wane ne khawarij a tarihi, meye matsayin jihadi a gurin khawarij? Ibn Taymiyyah yana cewa ahlus sunna suna ganin ayi jihadi a bayan shugaban da yake adali da wanda ba adali ba, matukar dai aka ce ga arna sun dirka ko za su cinye kasar ku ta musulmi, shugaban ku na kasar yace a fito a yaƙe su. Kamar misali a Iraki, lokacin da Bush ya fito, Saddam yace a fito a kare Bush kar a bar shi ya shigo cikin Iraki. Saddam ba wani mutumin kirki bane, tarihin sa cike yake da laifuffuka, amma Iraki kasa ce ta musulmi ko an ki ko an so. A lokacin wajibi ne a tsaya a taimakawa shi Saddam kada a bar Amerika su shiga Iraki, duk da ba mutumin kirki bane. Wannan ita ce aqida ta Ahlus Sunna, inda a ce shugabannin kasar Saudiya a yanzu a kai masu hukuncin cewa su wazanni ne lalatattu ƙalƙaltattu, idan da wani arne zai taso ya jirkaki kasar Saudiya ya ce zai yaƙe ta, shugabannin kasar Saudiya su ce a taso a tinkari wannan bala'i a yi jihadi, wajibi ne duk wani musulmi a lokacin ya yaƙi a bayansu. Wannan ita ce aqida Ahlus Sunna, ba za a ce a kai ba ai ɗan iska ne ba za mu yaƙi tare da kai ba, sai dai mu yaƙe ka. Wannan ita ce aqida Ahlus Sunna da Ibn Taymiyyah yake, sai yace bi khilafil khawarij washiya, bi khilafil khawarij war rafida, sabanin khawarij. Menene aqidar khawarij dangane da jihadi? Su aqidar khawarij suna ganin dukkan wani shugaba idan har ya karkace wa gaskiya to ba yaƙi za a yi a bayansa ba, sai dai shi a yaƙe shi. An gane ko? Su khawarij a gurinsu kowa wajibi ne ya fito ya yaƙi azzalimi a kowane yanayi, sawa'un shugaba ne ko ba shugaba ba ne. Don haka su ba maganar a yaƙi a bayan fajirin suke ba, suna maganar a yaƙi fajir ɗin ne. Don haka za ka samu a tarihin khawarij duk yaƙe-yaƙensu da musulmi ne, ba sa fita yaƙan arna. A lokacin da daular Bani Umayya suke ƙoƙarin shigar da musulunci wasu ƙasashe, a lokacin su kuma khawarijawa suna ƙoƙarin su yaƙi Bani Umayya, suna yaƙar Abdullahi bin Zubair, saboda duk ba su yarda da waɗannan cewa su shugabanni ne na musulunci ba. Don haka shi ba khawarij yana ganin a cikin jihadi yake a kodayaushe a kowane lokaci, kuma zai yi jihadinsa baya buƙatar shugaba. Ibn Taymiyyah ce to aqida Ahlus Sunna ta saba wa aqida khawarij, anan kaga a ce ba cewa ka khawarij ba su jihadi ba, su jihadin ne nasu a lalace a ɓalɓalce ba ka'ida. Sai ya ce wa rafida, me aqidar rafida dangane da jihadi? Rafida ba sa ganin a yi jihadi sai a bayan al-imam al-ma'sum, sai an samu imam shugaba ma'sumi wanda baya sabo, wanda baya kuskure, sai a bayan shi za a yi jihadi. Kaga sun saba wa Ahlus Sunna, tunda Ahlus Sunna su suna ganin al-jihad khalfal fajiri, imamin fajir. Kaga Ibn Taymiyyah anan zai ce bi khilafin Rafida. Wani zai ce to yaya Khomeini yayi, yaya matsala su Khomeini suka samu ai? Lokacin da aka yi bore, Khomeini ba shi yayi wani bore ya kafa wannan daular ta Iran ba. Lokacin da 'yan ƙasa saboda zalunci sha ya ishe su suka yi bore, Khomeini yana Faransa, aka ɗauko shi a jirgi aka kawo shi. To a ƙa'ida a addinin Shi'a ba a gwamnati sai a ƙarƙashin imam. To shi kuma imam ɗin da ake jira ya zo a kafa gwamnatin da shi, sun ce yana can ɓoye ta yinda aka haife shi jaririnsa, wanda mu a gurinmu ba babu shi, ba a yi shi ba tun lokacin da aka haife shi, suka ce yake ɓoye saboda gudun azzalumai Abbasiyawa kar su gane an haife su kashe shi. Mu abinmu ƙarya ne, ba a ma haife shi, ba a ma yi shi ba, saboda uban da ake jingina masa, wanda ake cewa shi ne ubansa, ya rasu tun ba bai aure ba a kashe shi, tun yana saurayinsa. Sai suka ce wa a kwata kuyanga ce aka kai masa a ɓoye ya yi mata ciki, ba a sani ba. To wai imam ɗin shi ne yake ɓoye, tun yana jariri yake ɓoye, saboda Abbasiyawa kasu kashe shi. Yanzu shekarar mu nawa da rabuwa da wani Abbasiyawa, ya san wani Abbasiyawa ko Umayyawa ko wane ne? Yanzu magana ake yi ta kasashe daban-daban, inan an dame ka ka gudu wata kasa ba sai fito ba, kuma ga kasashen ga su sun kafa Iran, ai sai su tafi Iran ko ko ta gode in Hizbullah idan bai ci gaba da kuya. Yanzu ga Iraki ma Bush ya karba ya ba su, ba sai tafi Iraki ma ko ya tafi Iran ko ya tafi kudancin Lebanon ya je zauna da Hizbullah, dan bai ta boyewa ba zai fito ai gogorbe da shi ba. Sai dai kullun addu'a ake yin cewa Allah ka gagauto da fito da shi, to ya babu za ta fito. To lokacin da Imam lokacin da Khomeini yanzu yana maganar kafa gwamnati, gashi kuma a aqidar da yadda da ita ba a kafa gwamnati a sa shugaba sai masumi, to shi ne kirkiro da bid'ar wilayatul faqih, cewa to tunda yanzu babu shi yana can boye bai fito ba, to mu wakilansa ne, ya wakilta mu, da haka za mu yi aikin da zai yi inda ya lalata, in ya fito sai mu ba shi kayi shi, amma tunda zai fito ba mu ne wakilansa, to a wakilcin ne fa ake yi wannan duk abin da ake yi. Da haka in an matsa musu lamba suka ga za a karkashe su su dauko kafin su don su kare kansu, wannan duk a ƙarƙashin wakilcin shi wancan imam din ne na boye, ko yaushe ya wakilta su, ko waye zai karɓo takardar wakilcin, in har za a ba da wakilci to ya fito ba da ita kansa. Wannan shi yasa Ibn Taymiyyah ya ce jihadi a gurin Ahlus Sunna ya saba wa jihadi a gurin Khawarij, ya saba wa jihadi a Rafida, amma shi wannan da ya zo yana tashi fassarar da yake bai fahimci ba yake, sai ya ce kaga ashe Khawarij su ne ba sa son jihadi, bai san cewa wannan aljihadul bid'i din da ake magana shi ne Khawarij suke rike da shi ba. Kamar Ibn Taymiyyah yake cewa jihadi akwai aljihadus sunni akwai kuma aljihadul bid'i. Haka Ibn Taymiyyah da dama waɗanda suke ƙoƙarin kawo wani gyara ko wani yunkuri za su yi garkuwa da shi, sawa'un suna bisa gaskiya ko ba sa kan gaskiya, don su ba wa kansu kariya su ce suna riƙe da wata hujja mai ƙarfi. Ibn Taymiyyah a zamaninsa ya yi fafutuka ta ya tabbatar da tauhidi, ya tace aqidar musulmi daga abubuwan gurɓacewa da suka shiga cikinta, ya yi wannan fafutukar da iliminsa, ya yi wannan fafutukar da gangar jikinsa da karantarwarsa da wa'azinsa, ya gabu da abubuwa iri-iri wanda kun shaji. Ibn Taymiyyah ya yi ƙoƙari ya amfani da iliminsa, ya kuma yi ƙoƙari ya amfani da wata dama da yake da ita da duk inda ya san ana ɓarna kuma zai iya magance ɓarna ɗin ya je ya magance ta. Zan so mu karanta wasu misalai kaɗan daga cikin irin abin da Ibn Taymiyyah ya yi na rusa gumaka a zamaninsa. Akwai wani almajirinsa mai masa hidima wanda ake kiran shi Ibrahim Ibn Ahmad al-Ghayyani, ya rubuta wani ɗan ƙaramar risala wacce ya sa mata suna wanda yake aka kira ta da faslun fi ma qama bihi Ibn Taymiyyah wa tafarrada bihi wa zalika fi tafsir al-ahjar. Akwai duwan wasu da aka rika bautawa ta hanyar neman agajin su, ta hanyar neman bukatu a wajen su, ta hanyar yi musu bakance, ta hanyar yi musu yanke-yanke a zamanin Ibn Taymiyyah a kasar Sham, wanda kuma aka hada su da wasu aqidu miyagu, aka jefa tsoro a cikin al'umma, aka kasa yin wani abu akan waɗannan duwan wasun da waɗannan abubuwan da ake bautawa ba Allah. Aka riƙa gaya wa mutane hadisi na ƙarya cewa akwai hadisin Ummu Salama da ta ce ta ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya ƙara'u bittini wa zaitun, ta ji yana karanta surat wattini wa zaitun, fa akhadhat tinatan wa zaitunatan wa rabaqat alayhima wa allaqatuhuma hizan. Wai sai Ummu Salama sai ta ciri zaitun ɗaya, sai ta ciri ɗaure ɗaya, sai ta haɗa su ta yi kamar wato da ake cewa kamar carbi, ta soka ɗaya bis cikin ɗaya ta ɗaura su, ta mai da su kaban laya, ta aje a gurinta a matsayin laya, dukkan wani wanda ya zo ya kama ta kukan cewa ba ya da lafiya yana fama da wata cuta, sai ta ɗauko wannan tini da zaitun ɗin, wannan azzaitun ɗin da ɗaure sai ta bashi, sai ta ce zai ya rataya, in ya rataya sai ya samu warkewa. Sai labari ya je kundan manzo sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda ruwaya take cewa fasa'alaha an dalika, sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya tambaye ta me yasa take haka, sai ta ce sami'tuka taqra'u bit-tini waz-zaytun, na ji kana karanta surar wat-tini waz-zaytun, fa qultu ma qara'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bidalika illa wa fihi sirrun aw manfa'a. Sai ta ce ban da san manzo sallallahu alaihi wasallam ba zai karanta wannan surar ba, ya fa karanta wat-tini waz-zaytun face akwai wani sirri tare da zaitun da kuma ɓaure, akwai wani sirri, akwai wani amfani. fa'amiltu tilatan wa zaitunatan li hirzan, saboda haka sai dai laya ta ɓaure da zaitun. wa ahsantu dhanni bi, sai na kyautata zatuna da wannan laya. wa nafa'tu bidhalika an-nas, sai na amfani mutane da wannan. wai da ta gaya wa manzo sallallahu alaihi wasallam, wai sai ya buɗu baki ya ce law ahsana ahadukum dhannahu bi hajarin lanafa'ahu Allahu bihi, da ɗayan ku zai kyautata zatansa ga dutse, da sai Allah ya amfana da shi ta hanyar dutsen. Kenan kaga annabi ya buɗe kofa, ka iya ɗaukan dutse ka kyautata masa zato, ka yi laya da shi kana ɗaurawa, sai ya amfane ka. Ya ba da dama ka iya ɗaukan wani katako ka kyautata masa zato, sai ya zama mai maka amfani. lokacin da ga Ibn Taymiyyah wannan magana, sai ce ƙarya ne wannan magana, ƙarya ake yi, kage ne ake wa manzo sallallahu alaihi wasallama, kage ne ake wa Ummu Salama ita kanta. Abinda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin sa qudsi, da Allah madaukakin sarki yake cewa ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza da'ani, ina tare da zaton da bawana zai yi da zai mu, wata kyakkyawan zaton da zai mun, ina tare da wannan, kuma ina tare da bawana lokacin da zai kira ni ya roƙe ni. wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, yana cewa ana inda zanni abdi bi falyadhunna bi khaira, ina tare da zaton da bawa zai mun, kyakkyawan zato da zai mun, ba zanna sau'i ba, ya gudura billahi zanna sau'i, ba mummunan zato ba, kyakkyawan zato da bawa zai yi, na cewa ne mai taimaka masa ne, ne mai agaza masa ne, ne mai biya masa buƙatarsa ne duk lokacin da ya roƙe ni da kyakkyawan zuciya da ikhlasi. Idan mutum yana da wannan zato, to zan taimaka masa, in tabbatar masa da abin da yake ji din da zato a zuciyarsa. Annabi yana cewa la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhannahu billah, kada ɗayanku ya kuskure ya mutu face yana kyautata zaton shi ga Allah. kaga ashe annabi cewa a kyautata zato ga Allah ba da dutse ba, saboda haka Allah maɗaukakin sarki shi ne ya kaɗaita da halitta, shi ya samar da duniya daga babu, a yayin da babu komai Ubangiji ya samar da komai, a hannunsa ne cutarwa da amfanarwa take. kamar yadda shugabanmu imamunmu kuma abin koyinmu Ibrahim Khalilur Rahman yake cewa allazi khalaqani fa huwa yahdin wallazi huwa yut'imuni wa yasqini wa idza maridtu fa huwa yashfin wallazi yumituni thumma yuhyin wallazi aqma'u an yaghfira li khati'ati yawm ad-din, yace shine wanda ya halicce ni, don haka shi yake shiryar da ni, wanda shine yake ciyar da ni ya shayar da ni, sannan idan na yi rashin lafiya shi ne yake bani waraka, sannan shi yake karɓar raina lokacin da mutuwa ta zo, sannan shi yake raya ni, sannan shi nake kwaɗayin ya gafarta min zunubi na ranar sakamako. Don haka Allah maɗaukakin sarki shi ake kyautata zato gare shi. To daga cikin irin fafutuka da gwagwarmaya da Ibn Taymiyyah ya yi a zamaninsa, kamar yadda wannan almajirin nasa yake gaya mana, yake cewa a nan a cikin Sham a Dimashq, akwai wani wata fila wani ginshiki ana kiran shi al'abudul mukhallal, wani ginshiki ne da ake zuwa ana sa masa turare ko yaushe ka zo za ka same shi yana kanshi akan kofar shigowa gari, saboda haka mutane suna zuwa gurin wannan ginshikin suna neman albarka suna neman taimako da cewa wannan ginshikin yana iya yi musu haka. Ibnu Taymiya labari ya zo masa ya ce to aikin mu shine mu je mu karya wannan ginshikin, wannan fila din mu je mu rusa ta mu daidaita ta da ƙasa. Saboda haka dan uwansa Abdullahi, yana da dan uwa sunan shi Abdullahi ana masa laƙabi da Sharafuddin Abdullahi Ibnu Taymiya. Ibnu Taymiya ya ce ya taso su tafi duk wanda zai taimaka daga cikin mutane a je a karya wannan ginshikin da jama'ar gari wawaye da ƙauyawa da suke zuwa daga waje suna neman taimako a gurinsa ya zo a fita. Labari ya yaɗu a gari cewa Ibnu Taymiya zai je ya karya wannan ginshikin ya rusa wannan fila ɗin ya daidaita ta da ƙasa. Da labari ya cika gari sai aka riƙa maganganu iri-iri, wasu ke cewa idan Ibnu Taymiya ya yi wannan aika-aikar duk rijiyoyinmu sai sun kafe, wato albarkar garin duk za ta tafi. Wasu suka ce idan ya sake ya yi wannan ruwan sama ma mun daina samu a garinmu, itatuwanmu sun daina ‘ya’ya. Wasu kuma suna cewa in Ibnu Taymiya ya sake ya yi wannan to shi da ya rabauta har abada ya shiga bala’i kenan kuma a rayuwarsa, kowa yana balar abin da yake faɗa. Sharafuddin dan uwansa yake ba da labari ya ce lokacin da muka je gurin wannan ginshiki mutanen da suka ce aje da su za a yi ana zuwa gurin sai suka gudu, kai mu fa ba za mu je fa kan mahalaka ba za mu tare arada da ka ba, kada wai su je su taba wannan wani bala'i ya saukar musu ko su kuturce a lokacin ko su gurgunce ko su makance ko kuma alherin da suke samu su daina samu. Dan uwan Ibnu Taymiya yake cewa fataqaddamna ilayhi, sai mun kuma muka matsa lokacin da mutane duk suka juya suka gudu mu kuma sai muka matsa a wannan gunkin laburori kowa sai ya riƙe abu da kansa kowa sai ya kasa motsi. Ibnu Taymiya fa kai je ɓaro mana ita, kada wani ya ɗaga hannunsa ya sage ko ya shanye. Sai Ibnu Taymiya ce kawo kowa sai riƙe abu da kansa kowa sai kasa motsi. Ibnu Taymiya fa kai je ɓaro mana ita, kada wani ya ɗaga hannunsa ya sage ko ya shanye. Sai Ibnu Taymiya ce kawo duka ɗin, ya karɓa ɗan uwansa ma ya karɓa, kawai sai suka shiga dukan wannan gini suna cewa ja al-haqqu wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahiqa. Suka ce idan wani abu ya same mu, idan wani abu zai samu wani domin ɗauke masa ya mu ya same mu, to daga nan mutane kuma sai aga haka sun gama lafiya, ba wanda hannunsa ya sage, ba wanda hannunsa ya shanye, ba wanda ƙafarsa ta kare, shi kenan kuma sai kowa ya kama aka riƙa dukan wannan abin da aka yi shi ƙasa. Bayan sun rushe shi sai suka ga wasu ƙananan gubaka a ciki, an yi wasu gubaka ƙanana an sa a cikin fila ɗin. Ƙauyawa da ƙauye suna zuwa suna bautar wannan, wai albarka za ki samu. To dama Imamu Nawawi ya taɓa faɗa, ya taɓa addu'a ya ce Allah ya Ubangiji ka samar da wani mutum mai ƙarfin zuciya da zai karya wannan fila ɗin da mutane suke bautawa, ya rusa wannan gurin da ake zuwa da ƙauyuka ana bauta masa. Allah ya karɓi addu'ar Imamu Nawawi, sai ga Ibnu Taymiya ya bayyana ashe shi ne wanda zai je ya rusa wannan gunkin. Aka karya shi kuma ba abin da ya faru, alkhairi ne ma ya ta ƙaruwa a ƙasar. Haka nan labari ya taɓa zuwa wa Ibnu Taymiya cewa a cikin wani masallaci, ana kiran masallacin wani Masjidul Kaffi, a ciki akwai wani dandamali, dandamalin kuma akwai taswira ta hannu ta ‘yan yatsu biyar a kai, mutane na turuwa zuwa wannan dandamali suna shafawa suna kai sadaka
suna neman albarka, suna neman biyan bukata a kan abun wannan dandamalin mai taswirar ƴan yatsu biyar tafin hannu ɗaya, sai ake cewa wai wannan tafin hannun abinda ya faru wai wani mutum ne bawan Allah waliyi a da can ya taɓa yin mafarki, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa abubuwa dewa ya ce kuma ya gaya wa mutane, sai mutum ya ce ya Rasulullah in na gaya wa mutane ba za su yarda ba wata shaida da za ta nuna cewa kai ka gaya mu, tunda a mafarki ne shi ba sahabi ba ne. Sai wai shi ne manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin baccin sai ya dora hannunsa a mafarkin, sai ya ga ya dora hannunsa a kan wannan dandamali hannunsa na dama, sai yatsunsa suka fito tar a kai, yatsun tafin hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam na dama da ya farka sai ya ga gashi nan, to shi ne sai yake aka ya ga mutane cewa ga yatsun tafin hannun manzo Allah ne wannan, shi kuma shi kenan kun san daga nan abinda ya ga dama zai ci gaba da faɗa maka. Ibn Taymiyyah yace wannan mutumin sakarai ne, bai sa ɗin yake yi shi wanda ya zo ya sassaka yatsun, yace wawa ne, yana so ya sassaka yatsun hannun dama sai ya sassaka na hagu, kuma sai ce wa mutane na dama, saboda babban ɗan yatsa za a gare shi a gurin ƙaramin ɗan yatsa za a gare shi a gurin babban ɗan yatsa, in tafin hagu ne to za a ga babban ɗan yatsa shi ne a nan, ƙaramin ɗan yatsa kuma a nan, to amma sai babban ɗan yatsa ya dalan sai ƙaramin ɗan yatsa da kuma ka ce tafin hannun dama ne. Ibn Taymiyyah ce to kaga shi kansa wannan ba sassaƙin wawa ne, sakare ne bai san me yayi ba, to nan ma Ibn Taymiyyah rurrusa wannan yayi tafiyarsa. Haka nan banda wannan an taɓa zuwa ga Annabi Ibn Taymiyyah cewa akwai wani dutse da wasu mutane suke yawo da shi, wai dutsen akwai sawun Annabi sallallahu alaihi wasallama, alama sawun Annabi a kansa, ana nan da dutsen a ɗan kyalle ana tafiya ana kai wa mutane gida-gida suna ba da kuɗi suna neman albarka, mutane ana ta damfara su da wannan dutsen, sai a je gidan masu kuɗi gidan manya a shiga kasuwa a ce to ga tafin ƙafan manzon Allah, duk wanda yake so ya rabauta ya zo ga shi, ga albarka ga rabo ya zo muku har gida, sai aka karɓa kuɗin wawaye jahilai sai a ba su dutse shi ta shashafawa suna sumbanta suna gogogawa a jikin sana'a waɗannan mutanen kuɗi. Labari yadda ya kulle Ibn Taymiyyah ya sa aka kawo masa wannan ɗan damfara ɗin, ya kama dutsen ya karya wata ɗaya. Wata rana wani mutum ya zo wa Ibn Taymiyyah da wata busasshiyar gurasa, ina jin wannan bai san Ibn Taymiyyah ba, ya zo wani da Ibn Taymiyyah da wata busasshiyar gurasa a hannunsa, sai ya ce da shi wai wannan busasshiyar gurasar ya ɗauko ta ne daga kaɓakin Annabi Ibrahim kuma da sunan Ibn Taymiyyah ɗauko ta, ma'ana ya kawo Ibn Taymiyyah duk buƙatunsa za su biya ga gurasa busasshiya, ya ce daga kaɓakin Annabi Ibrahim Khalil ya ɗauko ta da sunan Ibn Taymiyyah. Sai Ibn Taymiyyah ya ce ni ba da buƙatar gurasa Annabi Ibrahim, ni addininsa nake buƙata, addininsa da aka ce in bi shi nake buƙata ba gurasar sa ba, yace kuma Annabi Ibrahim ba da gurasa yake tariyar bakinsa ba, alƙur'ani ya ga mana da me yake tariyar bakinsa, daga shashen dan baraki faraga ila alihi faja'a bi idlin sabil, yace saboda haka Annabi Ibrahim ba bambako bane da zai rasa abin da zai ba da kai busasshen gurasa, to da ya san gurba ya zo ba zai kunso wannan busasshen gurasa ba. Haka nan Ibn Taymiyyah shi ya tona asirin kaburburan Banu Ubayd, kamar da muka faɗa ranar Asabar, shi ya tona asirin lokacin da aka gaya masa a wani yake cewa da Ibn Taymiyyah ya kamata ya ziyarci asibiti, tsohuwar asibiti, yake sai da tafi na ziyarci asibiti tare da waɗanda suka gaya wa haka, sai kuma suka ce to ba za mu ziyarci kaburburan khulafa uba, suna nufin sarakunan daular ubaidiyya, daular baƙar shi'a da aka yi a Masar, wata kai shekara 300 tana mulkin kama karya, tana mulkin alaƙi ne a ƙasar Masar tun daga shekara ta 297 har zuwa ta shekara ta 597. Suka kafa daula a Masar, suka kafa daula a abin da al-Maghrib, Maghrib al-Arabi. Yake cewa sai na tafi muka je wannan makamarta, muna zuwa makamartar sai na shiga bayanin aqidun waɗannan mutanen da ake ganin su kamar wasu mutanen kirki, sai ya shiga ba da labarin rukan abubuwan da suka rika yi a zamanin su da irin yadda suka rika yanka ahlus sunna. Yana fadar wannan, sai su waɗanda suke gurin sai suka ce to amma mu a gurin mu muna ga waɗannan mutane ne salihai, waliyai ne, mutane ne da Allah. Duk lokacin da raƙuma waɗannan da dawakanmu suka samu daurewar ciki, mukan kawo su nan sai su samu warkewa. Haka muna samun biyan bukatar mu duk lokacin da muka. Sai Ibn Taymiyya ya ce to ai wannan abin da kuka faɗa ba shi yake ƙara tabbatar da maganar da nake ga muku, mutane ba na kirki ba. A to su suna da masa karama, shi kuma ya ce wannan shi yake nuna ba mutanen kirki ba. Ya ce wannan abin da yake samun dabbobin har cikin su ya kulle ya daure su kasa ba haya, su kasa abin nan ba haya, shi abin da yake jawo wannan sanyi ne, sanyi shi yake haifar da wannan. Don haka idan aka ɗauki waɗannan dabbobi aka zaga su kaburburan Yahudu da Nasara a Sham, ko aka kai su kaburburan munafikai kamar Karafita da Isma'iliya da Nusairiya shi a yi batiniya, wannan abin da waɗannan dabbobi za su riƙa jin sautin waɗanda ake yi wa azana a cikin kabari, don haka cikinsu sai ya ɗau zafi. To wannan dalilin ɗaukan zafi ɗin ne ya sa su ta gudawa, kuma shi kaga sun samu sauki. To kaga ashe ba karama ce, azaba ce. Don haka yake cewa duk wanda yake so ya gane haka ya ɗauki dabbobin in suna wannan cutar ya shiga da su makabartar Yahudu da Nasara, da gane zai faru abin da ya faru a makabartar waɗancan da kuke cewa da shi zai faru a wannan makabartar. Shi ne ya ci gaba da gaya musu, yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam a tsara yana kan abin hawansa alfadarinsa, sai kawai ya ga alfadarin nan ta saki layi, ta saki hanya, tana neman ta yi tutsu da shi ta kama. Sai sa ga suka ce na sha ruha ya Rasulullah, me yasa ba wannan alfadara? Saboda Allah ce inna sami'at aswata yahudin tu'adabu fi quburiha, alfadara ta ji sautin yahudawa ne suna ta ihu ana musu adaba a cikin kaburbarsu. إنهم لا يعذبون في قبورهم عذابا تسمعه بهاي ذكر قولة تنبدا وتقيل ما بشيء ذا ايتها ابا كن اتنشيكا اقوليرك قو اتنشيكو ابس كذا وانا انتسا كي ما كأوك إلى التبيع انسا كي كذا ملي كذا ما كمر بشي يعني متانينا جوفا تجد دول وقتنا دول وقتنا دول وقتنا دول كنت شجر يرمونها الناس بحجر ويلقون عليه وتلقي عليهم الثمر كذا ما كبر بشيء سنا جيفا تبدو وقتنا جيفهم انت فقال بيسيب الأوجان بالإلم هو لو أوجان من أخلاق من دهالة عند أبي أبا فهب ابن كبير أنا دوانا قال شاء تاري سيرة ذات سيمتن يبي mai zafi, za ka ji an siffanta shi da hijja, mutum ne mai zafi in yana magana, amma kuma a akhlaqinsa mutum ne mai taushi, yana ganin cewa ɗan bid'a kamar marar lafiya ne, magani yake bukata. Ba za ka matsa marar lafiya ba don ka ga yana wata shagwaba ka ce a kwakwada masa mai dan banza zai sha, sai ka mishi da lallashi. To ɗan bid'a kamar marar lafiya ne, haka sai ka bishi da lallashi don ya karɓi maganin da kake bashi dan ya samu waraka. Haka ya kamata ahli sunna mu zama, tabbas in ka ji wani sharrin da ɗan gida ake ƙulla maka ba za ka iya bacci ba, to amma kai kakkace za ka ƙulla masa irin wannan sharrin, ka ɗauka wani taɓaɓɓe ne kana ƙoƙarin ka kai shi ina da gidan maka da wannan. Kaga in ya kama duka kai ba za ka yi masa laushi ba, sai ka rike hannun kai kokari har ya shiga da wani ya samu magani ya ware. Wata rana sai ka gani shi za a kama wani mahaukacin kuma a kai sa shi ya ware. Amma in yana duka kai ma kana kai duka kai ma ka zama shi. To haka haka ya kamata ta'amulin ya kasance. Shi yana ganin abin da yake addini ne san annabi ne, don haka zai duk bala'in da zai yi zai a azumin nan cikin azumi lokacin da ake tunanin samun lailatul qadr ma wani kawai sai ya yi min kisa bayan hayaniyar da wani malami ya yi ta yi a gari cewa na ci mutuncin waliyansu yadda ake a duniya ba a taɓa cin mutuncin waliyansu ba irin cin mutuncin da nemi waliyansu. Izala ta shekara 30 ba ta ci mutuncin waliyansu ba irin cin mutuncin da nemi waliyansu a minti 30. To wanda ake gaya ma wannan wani zai yi tunani ya ce kai yanzu duk abin nan da aka yi a baya mushriki bakin ƙarni bakin dutse falwaya ashe akwai wanda zai zo ya zagin da yake wannan kai ya kamata in ji wannan irin zai ci ko bai zai ci akwai wanda zai wannan tunanin sai ya je yana jin abin da sai ya ji duk littattafai ne ake ta karantawa a nan littafin an ce kaza ba mu yadda ba domin da aya ta ce kaza guri kaza da suka ce kaza ba mu yadda ba ga aya da hadisi sun ce kaza sai ya ji ba magana zaki. To wani tun daga nan hankalinsa zai zo jikinsa kai mutanen nan ko suna san mu gane gaskiya kuwa suke gaya mai irin wannan maganganu ni ban ji zakin ba. Wani kuma jahili ne dan ƙauye bai san komai ba kawai jira yake a gaya masa don da yawa wasu sun je wanda zagi ne aka yi da shekara 30 ba a yi shi ba a cikin minti 30 ba an gama shi. Wani jami'in tsaro ba da aka je aka kai masa kasa din akan cewa a je a kama ne da ya sa kasa din ya ji sai ya dinga dariya ita to shi kawai karatu ya ana yi da wasu littattafai ana shi bai ji inda aka ce ta shi karatu ya ana shi bai ji an yi zagi ba a kunduma ma wani ashar ba a dawo an danda ma wani ba a kira ma sunan wani ba waliyin nasa da yake ce an zagi ko sunan shi ba a kira ba shi ya ji ko sunan ba a kira ba kuma ya ce an zage shi. Wallahi wanda yake gaya wa spiritin da yake gaya wa ce sai kama dariya sai na ta ga a mutane abinda nake yi wa abinda nake so in ce wani zai ji wannan ya je ya nema ya ji mai aka ce wani kuma ba zai bincika ba tun da malam ne ya faɗa kawai shi kenan tun da shi ne ya faɗa shi kenan to wani kawai sai ya rubuto test in kai da rijiyar lemu in kai da malam rijiyar lemu ina maka addu'a ta tsiniya da la'anta daga Allah subhanahu wata'ala. To hada ɗan waya ta zance da shi in kai ne mai tsinimin neman addu'a ta tsiniya da la'anta daga Allah ni kuma ina maka addu'a Allah maɗaukakin sarki ya haɗa ka da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a gidan rahama ya yafe maka kurakuranka ya nuna maka daidai kuma ni ma kai min addu'a Allah ya ganar da ni da hazan masa wannan sai daga to kan bude masa wata kofa kuma yayi ta yin wannan abin da kansa amma a raina na yafe masa wallahi na san bai sani ba da gaske don haka ni na yafe masa bana bin shi bashin komai kuma ina masa addu'a Allah maɗaukakin sarki ya ganar da shi ya fahimtar da shi. Haka ya kamata mu kasance a koda yaushe mu karanta littattafan Ibn Taymiyya mu ji maganganun da yake akan bid'a duk zafinsu haka za mu karanta su sannan kuma mu duba rayuwarsa yaya mu'amalanci masu bid'a din mu ba mu yi musu irin wannan mu'amala 'yan uwanmu ne lokacin da na je Kaduna da yi program mutane da yawa sun ji hayaniyar aka ce kuma ga nan zan zo in yi program live na awati abinda ake tsammani wannan mai bala'in zage-zagen da aka gaito an zazzage shi zai zo ya zai da martani wataƙila ma ya yi zagin da ya fi wanda ya yi a cikin minti 30 ɗin saboda haka mutane za su kasa kuɗi da aka zo sai ne magana akan hadithul istira annabi ya ce sataftariqu ummati ila 73 firqa nan ba yadda malamai suka ɗauki wannan ƙungiyoyin 73 firqa ɗin nan a gurin malaman sunna duk suna daga cikin musulmi ba wai kafiri ba aka yi mun wasu tambayoyin da ba a zaton cewa wannan an san zan bayar tunda an ce na yi zagin da tunda aka kafa izala ba ta ba yi da sama aka gani an tambaye ni game da bin mutane sallah na ce a bin mutane sallah matuƙar dai ba ka ga wani abin da yake a zahiri kafirci ba akwai wasu abubuwa da ake faɗa wanda za mu ce shirka ne kafirci ne amma shi mai yinsu yana yin wani tawili ne lokacin da yake yinsu akwai wanda jahili ne ya kasa fahimta akwai wanda cike yake da shubha duk waɗannan suna daga cikin mawaliu tafsir a gurin mu amma ba zai hana mu ce abin kafirci bane kuma to idan muka ce kaza kafirci ne kaza shirka ne sai wani ya sirri ya ce ai kun kafirta musulmi tare da cewa mu aikin muke yi wa hukunci ba mai aikin ba mai aikin hukuncinsa zai sha bamban daga wannan zuwa wancan amma aikin hukuncinsa guda ɗaya mutumin da ya shiga musulunci ko ya tashi a wani garin da bai san giya haramun bacci sai ya shigo cikin mu sai muka ga ya ɗau giya ya sha ya gama cin abinci kawai ya kunkuɗi giya sai ya sha giya ce to me sai ya sha giya a nan za mu fasa gaya masa hukuncin giya dan bai sani ba za mu ce to giyar ba haram ba ce za mu ce giya haramun amma shi za mu ce ya halatta haramun ya kafirta bai sani ba kaga ashe ka faɗi hukunci yana nan yadda yake duk abinda manzo Allah ya faɗa ya ce shirka ne ko Allah ya ce shirka ne ba yadda za ka iya gyara abin ka ce ba shirka ba ne ka ce wai za ka yi kwale-kwale kada mutane zan ce a'a shirka bid'a bid'a sunna wannan haka ya kamata sannan wani zai zo ya yi bid'a bai san me yake yi ba to sai kai masa bayani wani zai zo ya yi shirka bai san me yake yi ba sai kai masa bayani kai kokarin wayar masa da kai kokarin tsora hannunsa akan nasi saboda haka mu ba daukan mu likitoci ne masu kokarin bawa mutane magani waɗanda ba su da lafiya don samu waraka haka ba za mu yi da ƙarfi ba ba za mu yi amfani da ƙarfi ba kuma nuna kwanji Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace insha Allah sati mai zuwa za mu ci gaba za mu fara karanta littafin Al-Furqan baina awliya'ir rahmani wa awliya'ir shaytan wani tun daga sunan ba zai ci an zage shi wannan yana cewa tambaya ce cewa wai wannan laraban ne za a fara karatu Wasiyatul Kubra ko kuma sai sati na sama ina gama ba shi sati na sama insha Allah ma'ana banda wannan laraban ta jibi laraba ta sati mai zuwa da iznillah za mu koma karatunmu na Wasiyatul Kubra da muke duk bayan sati biyu a masallacin al-Imam Bukhari da Tirmidhi da zai wannan yana cewa wai akwai hadisin da yake bayani cewa sayyidina Umar ya kira makaranta Al-Qur'ani daga sassan garuruwa ya yi musu musabaka har ma ya yi musu kyautar alkabba wannan ban san shi ba wallahi wanda ya gaya maka sai ya gaya maka a littafin da ya karanta ka je ka duba amma ni dai ban san shi ba wanda ya ce menene gaskiyar cewa wai Ibn Taymiyyah ya lalace ne saboda karatun littafin Muhammad Ibn Abdul Wahhab sai ta ga wanda zai faɗa wannan magana ne wato jahilai da yawa suna faɗar wannan ba wai a cikin ba har a ƙasashen Laraba akwai jahilin da suna ganin kamar Ibn Taymiyyah shi ya lalata abin da Ibn Abdul Wahhab shi ya lalata Ibn Taymiyyah shi ya lalata shi tsakanin zuwa gaidan shekara 400. To kaga inda tafiya tashi ya sake fitowa ya sake karatu ya karanta littattafai irin za su zuwa zai lalace. Akwai wani shiri da ya san wadannan magana a nan. To duk wanda yana nuna kaga ba a san ba waye inda tafiya ba kawai sunan sa ake ji. Waɗannan su ne kawai tsangoyin da suke hannu insha Allah sati na gaba za mu fara karatu. A cikin shi wannan littafi wanda na san da dama kowa ya same shi yana da kyau kowa ya rike littafin dan Allah yana da kyau a yi kokari a mallaki littafin Allah madaukakin sarki ya kai mu lafiya sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam inna alhamdulillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار na ranar talata ko ranar talata 7 ga watan Ramadan hijira ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1428 wanda kuma shi ne daidai da 18 ga watan tara miladiya ta 2007 a darasin mu na wannan masallacin Alhaji Bindimi a Maiduguri muna cikin tafsirin suratul Yunus jiya mun fara magana a kan aya ta 17 lokaci ya ƙure mana a yau za mu ƙura a kan wannan aya ɗin ne tare da wasu bayanai waɗanda suke da alaƙa da ita kansu malam bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ألا بأس في سلكية فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ونين يرسل ظالمك كمرمت من ذيك ذيك لك يا يدينا وعنا أو كذب بآياته وقم يقرأ آيات ربه إنه لا يفلح المجرمون للي وقم بسكي ما سمن يبلي لباسا قام ربه وما آية أكر أشنت ما لمي سنما قلا مصمم أكما وقم بسكي لأور النبي باير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم زامر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يا يشن فتتير مغانا فتشن ونن آية جميلة نصيلة لك الكذاب وانا إذا أورأ النبتي بايا وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم كمرسو الأسود العنسي وانا شيما ونني إذا أورأ النبتي بايا وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم ثم النبي صلى الله عليه وسلم ينادى دنيا يقال بأورأ النبتي يدوري بس ونن دا أورأ بايا وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم kamar wata mata da ake kira Sajjah ita ma sai da awar annabci bayan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan aya da ire-irenta suna ƙaryata irin waɗannan masu wannan da'awar ayar idan muka kula tana tabbatar mana da wasu abubuwa guda biyu waɗanda take daidaita su a cikin munin su iri ɗaya ne girman laifin su iri ɗaya ne abu na farko wato shigar da wani abu a cikin addini wanda baya shigar da wani abu a cikin addini alhalin baya cikin addini daidai yake da a fitar da wani abu daga cikin addinin alhalin yana ciki ayar ta ce faman azlama mimman iftara ala allahi kadhiban kaga ƙirƙirar ƙarya a jingina wa Allah shigar da wani abu ne cikin addinin Allah alhalin baya sannan ta ce au kadhaba bi ayati ko ya ƙaryata ayoyin Allah, ƙaryata ayar Allah, ko ƙaryata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya inganta, kaga fitar da wani abu ne daga cikin addini alhalin yana kan. To Allah sai ya ambaci waɗannan abubuwa guda biyu, kuma ya daidaita su wajen zalunci, ke babu zalimin da ya kai wanda zai yi wannan. Sannan ƙarshe ce innahu la yuflihu al-mujrimuna, wanda yake nuna maka yin haka babban laifi ne, yin haka babban jarima ce. A da can su Musailama al-Kazzab sun yi bayin kuri iri daban-daban na shiga sun zo da wani abu da za su yi da'awar cewa al-Qur'ani ne su ma suka zo da shi, ko wahayi ne daga Allah suka zo da shi, amma ba su ci nasara ba. Hatta lokacin da Amr ibn al-As kafin ya musulunta ya kai ziyara ga Musailama al-Kazzab yake faɗa masa cikin izgili, yace to a yau kuma wani abu ne aka saukar wa annabin naku? Sai ya ce da shi na baroku suna karanta wata sura Najeriya, sai ya karanta masa wal asr inna al insana lafi khusr a zuwa ƙarshe. Sai Musailama al-Kazzab sai ya ce nima an saukar min da wani abu irin wannan. Amr ibn al-As ya ce wani abu ne aka saukar maka? Ya ce an saukar min da wata sura kwatankwacin wannan, tana cewa ya wabar innama anta udnanun wa sadr wa sa'iruka afar nafar. Wannan ita ce sura da aka saukar masa kwatankwacin da wal'as. Sai ya ce da shi kai ka tara ya Amr, yanzu ya kaga wannan surar Amr? Sai Amr ya ce masa wallahi innaka la ta'lamu anni a'lamu annaka kazzab. Ke kai ba ka san na ta kai maka ne shi. Saboda haka shi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda Al-Qur'ani ya faɗa, daga yanayinsa da sirarsa da halayyarsa za a gane mutum ne mai gaskiya. Duk kuma wani annabin ƙarya ko wanda ya yi da'awar wahayi, shi ma daga ka kalle yanayinsa, ka dubi abin da ya yi da'awar an masa wahayi, za ka gane ba gaskiya ba ne, za ka gane maƙaryaci ne. Allah na ɗaukaka sarki yake cewa wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay wa man qala ta'udhu mithla ma anzala Allah. Waye ya kai zalunci kamar mutumin da zai kiri ƙarya ya jingina wa Allah, ko ma ya ce an masa wahayi alhalin ba a aiko masa da komai ba, ko ya ce zai kawo wani abu kwatankwacin Al-Qur'ani? To kaga a ƙarƙashin inuwar waɗannan ayoyi da waɗanda suka yi kama da su, malamai a ƙasar nan suka yi ta bayani, malamai na sunna, akan cewa salatul fatihi wanda yawanci da ba ake ta karanta ta a bayan sallah wurin ɗaurin aure wurin raɗin sunna, cewa ba salatul annabi ba ne. Malamai sun yi ta magana a kan wannan, kuma ƙarƙashin irin waɗannan ayoyi, domin irin abin da aka yi wa ita wannan salati shimfiɗa da shi, babu shakka duk mumini na haƙiƙa na gaskiya idan ya ji ikon jikinsa za ta tashi, hankalinsa zai tashi, ba zai samu nutsuwa ba a ce ya saki wani abu da al'ummar duniya ta yi ittifaki a kansa tun zamanin sahabbai har zuwa yau, ya kama wani abin da ake cece kuce a kansa, ake ta ja'inja a kansa. Mu masu kira zuwa ga sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam, har kullum abinda muke bukata shine aqidar musulmi ta yi kyau. Idan aqidar musulmi ta yi kyau, ko da yana da wasu halaye waɗanda suke marasa kyau, to insha Allah muna masa kyakkyawan fata a wurin Ubangiji. Amma idan aqida ta samu matsala, to kuma babu abinda mutum zai yi ya sha wurin Ubangiji. To wannan tausayin da kaunar da muke yi wa ɗan uwanmu ko ɗan uwanmu musulmi, shi yasa har kullum muke ta lalata irin waɗannan maganganu. Ba maganganu ba ne na a tada ƙayar baya, ko kuma a nuna kwanji, ko a nuna girma, ko daɗewa, a maganganu ne na nasiha. Nasihar kuma wacce aka yi mata matokara da Al-Qur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan ka duba daga irin shimfiɗar da aka yi ita wannan salati a cikin littafin Jawahirul Ma'ani na Shehu Aliyu Harazi,
a juzu'insa na farko za ku ga inda yake cewa ita kalalar salatul fatihi lima ugulika, yace na ji shehu, yana nufin Sheikh Ahmad Tijani. Sheikh Ahmad Tijani an harfe shi shekarar hijira tana da 1150, ya rasu hijira tana da 1230, saboda haka a riƙe wannan kwanan masa. Yace na ji shehu yana cewa da na shagala da wannan zikiri na salatul fatihi har lokacin da na dawo daga hajji na je garin Tilmisana, saboda na ga cewa akwai lada babba ba tare da wannan. Don an gaya min cewa almarratul wahidatu bi 600 alf sana, yin ta sau ɗaya yana daidai da salati 600. Yace kama fi waddatul juyub, kamar yadda mai littafin waddatul juyub ya albarka, yace wa qadda tara sahibul warda, shi mai wannan littafi ya faɗi cewa Allah sayyidi Muhammad al-Bakri الصديق نزيل مصر وكان قطبا قال إن من ذكرها ولم يدخل الجنة فليقبض صاحبها. إلا يتدي شيوانا يكاو ثلاثة سين محمد البكر متمن بيكي لولا أكثر مصر كما قطبين وأشكو وليينا لمسؤول قطبين. يتدي شيوانا ممكن ينا شيوا وانا دكت ya karanta ta sannan bai samu shiga aljanna ba, to ya ci kwalar mai ita a gaban Allah. To kaga tun anan za ka ga layi, to ya ci kwalar mai ita idan Allah ne ya yi ra'ayinta, ba za a ci kwalar kai. Idan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya zo da ita, ba za a ci kwalar kai. Ka ga maganar tun daga nan za ka fara jin, ba za ka fara hankali ba. Ya ce a ci kwalar mai ita a gaban Allah. Yace sai ya ci gaba da yin zikiri da ita har lokacin da ya bar Tilmisana, ya zo wani guri da yake da ake kira shi Bani Sambul. Yace sai na samu wata salati a wannan guri wanda yin ta sau ɗaya daidai yake da sauke da nafil sau 70, wato wata wani salati ne daban ya samu, shi kuma mai irin wannan gara fatar da falala, yin sa guda ɗaya yana daidai da saukar da la'ilul khairat 70. Yace sai ya bar wannan salatul fatihi sai ya koma waccan mai falalar da la'ilul khairat. Yace saboda ya tsina ga gaggawar falalar da take ciki. Sai yace thumma amarani bil rujuu sallallahu alaihi wa sallam ila salatul fatihi lima ubika. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga baya sai yace da ni, manzon Allah ne yake cewa Sheikh Ahmad Tijani wanda aka haifa shekarar hijira tana 1150, manzo Allah sai yake ce masa, yace masa annal marratu alwahida ta'dilu kullu tasbihi wa qa'at alqum. Yace manzo Allah sai ya umarce ni in dawo a ci gaba da salatul fatihi. Sai yace sai na tambaye shi menene kalalar salati. Sai yace ayyun ta sau daya yana daidai da kowane tasbihi da aka taɓa yi a duniya, yana daidai da kowane zikiri, yana daidai da kowace addu'a babba ce ko karama. Yace kai yana daidai da alqur'ani sau 6000 li'annahu min adh-dhikri, dan shi ma zikirin. To kaga wannan shimfiɗa dole ne tsikar jikin musulmi ta tashi, a ce ga wani abu wanda ya zo bayan Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da shekaru ɗaruruwa, amma ya fi duk wani abu da Annabi ya koyar da sahabbansa. A ce ka bar wancan ka dawo kan wannan, in kai wannan za ka samu ainihin irin wannan ladan. Sannan batun da ya yi cewa shi kansa sayyidin Bakri ɗin ya jima ne a ɗaki mai tsarki yana ta addu'a, Allah ya bashi wani zikiri, ya bashi wani salati wanda ya fi duk wani salati da aka taɓa yi a duniya. Ya ce to yana nan sai aka zo masa da wannan salati a cikin takarda ta haske, maktubun bi kalamin kudura, an rubuta shi da alƙalami na kudura, wato Allah shi ya rubuta shi da hannunsa, aka aiko mishi shi a cikin takarda ta haske. To lallai bayani hankali yake tashi, sannan yana da cikin abin da ya faɗa na falalata cikin shi wannan littafin. Yace yana daga cikin jumlar falalata annallaha yu'tihi thawaba jami'al khalaiq, wanda yayi ta sau daya Allah zai ba shi ladan dukkan halittu da aka yi. Wa min jumlatiha, yana daga cikin jumlar falalata annallaha yu'tihi thawaba tab'ila nabiyyin, Allah zai ba shi ladan annabi 70 kulluhum balladur risala, kowannen su sai da kuma ya cika manzanci. Kaga manzo Allah ya yi kaga yadda ya karanta ta sau daya ya fi annabawa 70 da suka isar da manzanci duk ulul azmi din nan ya fi, tunda an bashi ladan su a dunkule kaga ya dara kowa ya tafi da nashi shi kadai, shi kuma an haɗa musu su duka 70 din an bashi shi kadai, kaga dole ya karanta. To irin waɗannan bayanai sun tsaya da mutum hankali, shi ya sa Abu Wahab Ash-Sha'rani babban sufi ne a cikin littafin Salawatul Anwar fi Tabaqatul Ikhya, an fi sanin sa da Tabaqatul Kubra na Abu Wahab Ash-Sha'rani, yake cewa al'amarin salatul fatiha al'amari ne ya fi ƙarfin hankali, domin al'amari ne na Ubangiji. Yace da a ce Allah maɗaukakin sarki zai samar da al'umma 100,000, kowace al'umma ɗaya daga cikin al'ummomin nan 100,000 Allah ya samar da ƙabila 100,000, a cikin kowace ƙabila daga cikin ƙabilun wannan al'ummomin Allah ya samar da ainihin mutum 100,000 a ƙarƙashin kowace ƙabila, sannan kowane mutum daga cikin wannan ƙabila ya rayu shekara 100,000, sannan kuma a kullum safiya ta Allah ya yi salati 100,000. Ya ce to in aka tattara salatin da waɗannan al'ummomi suka yi da ƙabilunsu a cikin shekarunsu da yawan kwanakinsu, ba zai kai ladan ɗaya daga cikin wanda zai salatin ba. Ya ce to daga ƙarshe sai ya rufe maganarsa ya ce wala tantafi ila ahli tashrik, kada ka waiwayi waɗanda za su ƙaryata. Ya rufe koma, shi ya sa ya ce abin ya fi ƙarfin hankali. To kuma wasu daga cikin malamai suke cewa to maimakon a yi ta faɗa a kan wannan, a bar mutane su karanta amma kar su yarda da wannan. To inda matsalar take, su waɗanda suke garkuwa da abin sun ce in ba ka yarda da wannan ba, in ka karanta a banza, domin sharaɗin da suka faɗa kenan. Wa min shar'iha an ya'taqida annaha min kalamillah, sai ya yarda maganar Allah, sai ya yarda aiko ta aka yi a cikin takarda ta haske. Mai littafin Ad-Durratul Farida yana cewa wa man lam ya'taqid annaha min kalamillah lam yasihha lahu at-tawabu al-mukhtar, wanda duk bai yarda cewa maganar Allah ce ba, to ko yayi wannan ladan da aka faɗa ba zai samu. Sannan sharaɗin ta kuma sai an baka izini in kana son ka samu lada. Wa fadluha, in ji yake yadda mai bugu yake mustafid lokacin da ya wake wannan yake cewa wa fadluha yahdulu ma'a shartain من ذاك إذن الشيخ دون نيني، ثم اعتقاد أنها قد برزت من حضرة الغيب لمن له سرت. يأتي هنا لك تكين شرع أنت كسام إذن الشيخ وأنه أبن دباب خرياء يأتي ثم اعتقاد أنها قد برزت، ثم كما شرع أنت فيه فقدر تيتي وتاسام أسلي لك حلرات غيبي shine daga Allah na ɗaukakin sarki, sai ka yarda da waɗannan abubuwa biyu sannan kake samun ladan. To me ya amfanin ka karanta abin da aka ce ba za ka samu ladan shi ba, sai ka yarda da abin da zai iya zama tangaro ga imanin ka. Kaga barin shi ya fi alheri, barin shi shi zai fi tsinke musulmi a guri guda. Idan muna so mu haɗa kanmu, to duk wa ya tsara da abin da ake ta irin wannan ke ce kucin kan. Ai ba a Al-Qur'ani muna karanta wannan ba. Ba a Bukhari ko Muslim ko Sunan Abi Dawud ko Tirmidhi ko Nasa'i ko Ibn Majah ko Muslim Imam Ahmad muka karanta wannan.
Na'am.
To dan me ne zamu tarkici akan wani abin da yazo bayan manzo Allah shekara idan muna so mu hada kan sai mu koma kan tushin na asali ba shine zai hada kan ba to kaga irin waɗannan bazanzanu aka yi ta faɗa dangane da falalar a ce in ka karanta ta sau ɗaya za ka samu ladan duka mutane da aljanu da manzanni fadlaha marratan wahid tajin wa ibadatan jinni wal insi wal malaika kaga irin wannan abu ai sai yake sa wasu mutane su saki layi to kaga wani abu guda ɗaya ka faɗe shi kalmomin da basu fi 24 ba kalmomin salatul fati basu fi kalma 24 ba alqur'ani akwai sama da kalma 1000 a ce in ka karanta kalma 24 din nan ka fi wanda ya karanta alqur'ani sau 600 kaga babu shakka idan aka yarda da irin wannan to wannan shi zai sa wasu su dinga sakin layi daga cewa to ai su sun tara don haka dan sun yi dan yi laifi can da can babu abin da zai yi musu tunda dai abin wa man saqulat mawazinuhu lil lahira to shi kuma yayi abubuwan da ma'aunan nasu za su yi nauyi kaga sai a shiga zalunci ai duk abubuwan da ya jawo mana wasu ke ta zalunci kaga mutum ya manyanta ya girma ya kamata a ce baya zalunci amma sai ka samu yana zalunci saboda an ba shi wani lakabi guda daya an ce idan yayi shi zai fi annabawa 70 da suka fi abin zai samu ladan mala'iku da aljanu da mutane duka to sai ya ga cewa dan ya baki kai a cikin ka menene dan ya danna kudin jama'a menene dan yayi babake ne menene sai ya ba ku komai ai ga wani zikiri guda daya ya ishe shi to kaga duk irin wannan in ana so a kuma ta gari sai an yi kokari an kawar da su daga tsakanin al'umma na farko daga cikin abubuwan da suke nuna wannan batu ba gaskiya ba ayar da muka karanta faman azlamu mimman iftara ala allahi kadiban aw kadzaba bi ayati domin wanda duk zai yi da'awar wahayi bayan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama to ya kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah waman azlamu mimman iftara ala allahi kadiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay waman qala sa'unzilu mithla ma anzala allah ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بالصدق إذ جاءه ومن افترى على الله كذبا فأولئك هم الظالمون آيوي ديوة وأن سكي نونة شوى باب ونوان زي زوداوة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كما يجاء والواحد kuma a daskata shi ba zai yiwu ba sannan a cikin irin wannan bayani akwai tuhumar shi kansa ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam cewa ya koye wani ya koye wa sahabbansa wani abu bai falala irin wannan domin an ce bai gaya wa Abubakar bai gaya wa Umar bai gaya wa Usman ba bai gaya wa Aliyu ba bai gaya wa Abdurrahman ibn Auf bai gaya wa Abu Ubaida ibn Jarrah duk manya-manyan sahabban nan da kanana babu wanda manzo Allah ya gaya wa kaga wannan akwai tuhumar Annabi sallallahu alaihi wasallam da koyi wani abu na shari'a ga al'ummar sa ta farko bai fade shi ba sai bayan shekara 2000 sannan ya zo ya fada ga wani a cikin Jawahirul Ma'ari na 1 shafi na 119 shi Ali Harazimi al-Bajirin shehi ya ce da shi shin sayyidul wujudi yana nufin manzon Allah hal kana aliman bi hada yana da man can ya san falalar wannan lima lam yakuru li ashabi ridwanullahi alayhi kama lima fihi min hada al-khayr me ya hana bai gaya wa sahabbansa ba in ji shi almajirin yake tambaye shi shi manzo Allah ya riga da man san ya san falalar wannan gwagwa an falala irin wannan kuma bai gaya wa sahabbansa ba sai shi ya ce mana ahu amra abubuwa biyu suka hana shi abu na farko annahu alima bi ta'khuri waqtihi wa adam zuhuri wujud man yadhharahu Allah ala yadayhi fi dhalika alwaqt yace abu biyu suka hada manzo Allah ya fada wa sahabbansa sai abu kabiya koyi sannan har suka bar duniya shi abu na farko ce manzo Allah ya san lokacin bayyanar abin ba ta yi ba wanda za a banka wa abin a hannunsa bai zo ba tukunna. Wannan shi ne na farko, lokacin abin bai yi ba, sannan wani abu na biyu, wanda za a danka wa abin a hannunsa bai bayyana. Sai Annabi ya ci gaba da koyarwa. A wani gurin kuma sai yake cewa al'amru ma'a alladhi ya'tihi 'amman min umma wa yusabu dhalika bi mawtihi sallallahu alaihi wasallam. Yace shari'a ta tabbata gari wacce Allah yake bayar da ita don a